Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun wako da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikin sa za a ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewa dakarunta a jihar Zamfara sun kashe wasu komandodin 'yan bindiga hudu da sauran mayakansu tare da kubutar da mutane da dama da aka yi garkuwa da su.
Dakarun kazalika sun turmushe sansanonin 'yan bindiga dali a Jaya, Kadaya da Bayan Ruwa tare da kwatofin 2000 da sasai masu yawan gaske.
A birnin Kwani kuma na jamhuriyar Nijar an kammala gasar karatun Alkur'ani mai girma da ake kira musabaka da ake shirya a kowace shekara albarkacin watan Ramadana. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da nasiyar malamai albarkacin watan Ramadana. To amma za mu farawa ne da sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jiya Litinin, kungiyar 'yan bindigan Hamas ta harba rokoki a birnin Kudus, lamarin da ya tada karar jiniya a cikin birnin bayan ɗaruruwan Falisɗinawa sun ji raunuka a arangama da 'yan sandan Isra'ila a wajen masallacin Aqsa. Kungiyar 'yan bindigan ta kwashe mintoci da dama tana aika rokoki bayan wa'adi da ta bayar na karfe 6 da yamma ya wuce. Kungiyar ta baiwa Isra'ila wa'adi da ta janye rundunar tsaronta daga masallacin da ma wani yankin birnin Kudus mai fama da rikici. Ma'aikatar sojan Isra'ila ta ce an harbo rokoki 7 farko ne daga zirin Gaza, wanda wata na'urar tsaron Isra'ila ta gano ɗaya a ciki. Kafafen labaran Isra'ila sun ce jimlar rokoki 30 ne aka harbo, nan take babu wani rahoton barna ko kuma asarar rayuka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce wannan harin da Hamas ta kai ta wuce gona da iri, kana Isra'ila za ta mai da martani mai gauni. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya ce wani harin kutsen yanar gizo mai alaka da Rasha da ya auna babban bututun man Amurka babban mugun aiki ne da ya bayyana karara. Ya ce hukumomin gwamnati sun tashi haikan suka gaggauta dakile tasirin wannan harin akan raba mai, inji shugaban kasar a fadar White House a kalamansa na farko akan shirin tattalin arziki. Biden ya amsa tambayar manema labarai bayan ya kammala jawabinsa akan ko akwai wata shaida da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a wannan harin, sai ya ce zai gana da shugaba Vladimir Putin. Yana mai cewa a halin yanzu babu wata shaida daga sashen tattara bayanan sirrinmu da ke tabbatar da gwamnatin Rasha tana da hannu a ciki. Sai dai Biden ya kara da cewa shaida da suke da ita da ke tabbatar da kamfanin tsaron yanar gizo ta ransomware actors suna zaune ne a cikin Rasha. Lallai gwamnati a Moscow tana da wata rawa da za ta taka. Amurkawa sun yi tafiye-tafiye a ranar karraba iyaye mata, lamarin da ya bude sabon babi na tafiya da jirgin sama a cikin annoba a hutun ƙarshen mako, a cewar hukumar tsaron sufuri ta TSA a takaice. Sama da mutum miliyan guda da 700,000 ne suka yi balaguro a ranar Lahadi a cewar TSA karon farko tun cikin watan Marisin bara, lokacin da tafiye-tafiye da jirgin sama ya yi karanci ainun sakamakon annobar coronavirus. Lamarin na ranar Lahadi ya rusa tarihi na kwanaki biyu da suka shuɗe, inda aka yi kiyasin 4,500 a kowace rana. Duk da cewa an cimma wannan adadi mai yawa kwanaki biyu da suka wuce, har iya cikar mutane a filin saukan jiragen sama bai kai lokacin da babu annobar ba, inda cikowar ta ranar Lahadi ta yi kasa da kashi 29 cikin 100 idan aka kwatanta da ranar Lahadin wannan bukin iyaye mata a duniya da aka yi a bara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ruwan Amurka sun yi harbin gargadi sau biyu a kan jiragen ruwan Iran masu tsananin gudu, bayan abinda ma'aikatar tsaro ta Pentagon ta kira cin karo mai haɗari da rashin kwarewa a kusa da tekun Oman. Sakataren jarida a Pentagon John Kirby ya kira haɗuwar ta jiya Litinin da jiragen ruwan sojojin Iran su 13 masu tsananin gudu da babban abu, ganin lamarin ya faru ne a wani yankin ruwan da aka takaita zirga-zirga. A cewar Kirby, jiragen ruwan Amurka guda 6 ciki har da jirgin sojan ruwan Amurka USS Monterey, kana jirgin ruwan yakin Amurka mai tafiya karkashin ruwa USS Georgia na musu rakiya zuwa cikin ruwan, yayin da jiragen Iran ɗin suka tunkaro su a guje cikin tashin hankali. Wata sanarwa daga jirgin ruwan sojin Amurka na biyar a jiya Litinin na cewa jiragen sojin Iran su 13 da suka raba kansu gida biyu sun nafato jiragen ruwan Amurka da tsananin gudu fiye da kima suka bar makamansu a buɗe kada mutane na jikin makaman. A ƙarshe, shugabannin Turai da na China sun yi kira da a gaggauta magance jinkiri da ake samu a yarjejeniyar cinikayya da aka cimma a cikin watan Disamba biyo bayan tankiya sakamakon zargin take haƙƙin bala'adama a China da ke kawo jinkirin tabbatar da yarjejeniyar a Majalisar Dokokin Turai. An kwashe shekaru 7 ana tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwancin tsakanin kungiyar tarayyar Turai da China wanda a ƙarshe aka amince bisa sharadi a ranar 30 ga watan Disamba bayan wani taron koli ta yanar gizo tsakanin shugabannin tarayyar Turai da China. Turai ta ce wannan ce yarjejeniyar kasuwanci da China ta fi begin kullawa da wani bangare. A halin da ake ciki, mataimakin shugaban hukumar zartarwar Turai Valdis Dombrovski ya faɗa a makon da ya gabata cewa an dakatar da kokarin da ake yi na ganin 'yan majalisar dokokin Turan sun tabbatar da yarjejeniyar. Dakatar da yarjejeniyar ya biyo bayan takunkumin ramuwar gayya akan munanawa kabilar Ugur da China ke yi a lardin Xinjiang.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda headquarter rundunar sojojin kasar ta ce dakarunta a jihar Zamfara sun kashe wasu kwamandodin 'yan bindiga hudu da sauran mayakansu, yayin da kuma aka kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Dakarun runduna ta 7 na sojojin Najeriya da ke aiki a jihar Zamfara da sauran jihohi makwabta na ci gaba da kare lagon 'yan bindiga dadi a wani yunkurin samar da zaman lafiya mai dorewa. Biyo bayan umarnin da babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Ibrahim Attahiru ya bayar, na tabbatar da an wanzar da kwanciyar hankali a yankin. Babban kwamandan runduna na 8 na sojojin Najeriya, Major General Usman Yusuf, ya kaddamar da kashe na farko na Operation Tsare Mutane da aka yi a cikin watannin Maris zuwa Afrilun wannan shekara, inda dakarun suka rugurguza sansanonin 'yan bindiga dadi tare da karkashe guda 48 daga cikinsu da kuma kubutar da kalin wasu mutane 18 da 'yan bindigar ke garkuwa da su a yankin karamar hukumar Maradun na jihar Zamfaran. Dakarun kazalika sun turmushe sansanonin 'yan bindiga dadi a Jaya, Kadaya da Bayan Ruwa tare da kwato bindigogi da rasasai masu yawan gaske. Tuni dai, babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Lieutenant General Ibrahim Attahiru, ya nuna gamsuwa da jin daɗi bisa irin wannan nasara da dakarun ke samu, sannan ya umarce su da su ƙara jan ɗamara domin ci gaba da aikin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankunan baki ɗaya. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, gaida Hassan, yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda birnin Kwanni aka gudanar da bikin kammala gasar karatun Alkur'ani mai girma da ake kira musabaka. Shekaru dai kusan 20 kenan da ake shirya wannan musabakar a birnin na Kwanni, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin na Kwanni.
A garin birnin Kwanni an kammala musabaka ta karatu Alkur'ani mai girma da ke wakana a wannan garin tun shekara ta 2002 a ƙarƙashin jagoranci Alhaji Haidan Tallu Dodo a kowace shekara, kuma albarkacin watan azumin Ramadan kusan yara 69 ne maza da mata da suka hito daga makarantun nan koyon karatu Alkur'ani mai tsarki 14 suka shiga wannan musabakar da ta wakana a masallacin Minhaj Al-Jadid na Proje Kaura Bukin. Na kammalawa musabakar ya wakana ne tare da halartar magajin garin birnin Kwanni mai barin gado Dr. Usman Sumaila, wanda ya jawabi kamar haka.
Sai mu yi umarni da waga dama na mu jinjina musu waɗanda suka samu wannan fasaha har suka kawo wannan musabaka. Da fatan Allah ya saki sarauta shi ba su dukkan lada da a cikin waɗannan abubuwa da suka yi. Kullum jiran da muke yi shi dai abu guda ne, addini guda ne muke yi, kuma Allah na muka yi ba ya kasance duk abin da za a yi mutum ka yi shi dan Allah, in za ka bari ka bari shi dan Allah. To da zaran ka yi wannan, in Allah ya yarda, in dai niyya ta alheri
Allah ko yana tare da ita. Amma shi Allah ya sa abin da akoyi. Mu na ɗan Adam abban mu sai. In ya zama to hukumi ne, akwai muna wuce, akwai hasala, akwai ita, to Allah abin nan ko ina bai su. Bisa ga haka nan mu ba mu kira da kowa illa ga malamai, saboda ba mu wasu ne ake cewa waɗanda yau Allah ya azama nauyin kotun shi shi ne ake cewa sun kira da shari'a illa waɗanda ke karantawa suna fassara.
Jama'a masu tarin yawa ne suka alarci kammala wannan musabaqar ta bana a garin birnin Gwanni tare da mutunta ka'idodin kariya saboda allobar coronavirus. Waɗansu daga cikin ɗaliban da suka yi nasara a wannan musabaqar ta bana sun nuna farin cikin su game da wannan galaba da suka samu a wannan shekara ta 2021.
Na ji farin ciki da wannan musabaqar da an kai. Allah ya sa duk wanda yake Allah ya bashi sa'a kuma Allah ya sa gaba mu yi haka.
Na ji dadi Allah ka ba mu wata shekara, Allah ka ba dukkan musulmi.
Allah ya ba mu
na fata shekara mai tsayi.
Allah ya ba mu wata shekara ne to Allah.
An dai baiwa yaran da suka yi nasara a wannan musabaqar ta garin birnin Gwanni tukuce tukuce da dama domin ƙara musu guzari na sawa jikinsu toka wajen koyon karatun Alƙur'ani mai tsaki. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
Shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin mu da Amurka da ke Benin Yamai. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Niya, sai tashar mu ta VOA Africa da ke Benin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke Benin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin ‘Yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci. Mai wannan hali yaushi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zango ne.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwale zan gabatar.
Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma iya zuwa gonakin mu.
In har ba ai wannan forest marshal din ba, to a dai barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane.
Abinda mutanen kudu mazauna arewa ya kamata su taka, su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da mutanansu a nan lafiya cikin aminci.
Ka duba kaman ita Charter Africa, haƙƙin kariya na tsaro ga mutum ya hada da haddar right to food security, haƙƙi na samar da abincin da mutum zai ci.
Masu ware yau shirin ƴan ƙasa da hukuma zai mai da hankali ne akan kalubalen tsaro a Najeriya da kuma ƴancin ƴan ƙasa na samun tsaro daga mahukunta. A dakace mu.
Kina barci da gaba da fita. Allah wa daren mai ta dota da waɗanda suke da dajawota, hakanan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashinta, yau ga wasu nan suke nukura.
Madalla. Masu ware manoma a Najeriya na ci gaba da bayyana fargaba dangane da yadda haƙƙinsu na gudanar da noma cikin lumana. Babu wata tsangwama ke neman saraya la'akari da dagulewar lamuran tsaro a ƙasar. Laka dai manoman na bayyana shakkun gudanar da aikin samar da abinci yadda ya kamata a bana, saboda sace-sacen mutane da kaifar mace ƙauyuka da garuruwa musamman a yankin arewa maso yammaci da yankin gabashi da kuma tsakiyar Najeriya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da damuna ta fara kankama a wasu sassan Najeriya. Akitar Kabiru Ibrahim shine shugaban kungiyar manoman Najeriya.
Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma iya zuwa gonakin mu. Kuma abun damuwa shine a wuraren da muke ganin harkar abincin ko noman ma ta fi ƙarfi, Najeriya ta tsakiya da Najeriya ta yamma, akwai damuwa ƙwarai. A dama can gabashin Najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen 11 na yi, kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa. Kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsadar abinci, tsadar kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa. Kuma idan dai ba wani abu ya faru ba, wannan hitina ta kau, wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala, shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala. Ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona.
Tuni dai masana harkokin tsaro da bibiyar yadda ƴan ta'adda da sauran bata gari ke gudanar da harkokinsu na tada hankulan ƴan ƙasa ke baiwa mahukunta shawarwari kan yadda za a murƙushe wannan matsala, domin akalla manoma su samu sukunin aikin noma domin wadata ƙasa da abinci.
Wannan fargaba da suke tana kan hanya, kamar yadda muka faɗa muka sake faɗa cewa babu yanda za a yi ka samar da tsaro ba tare da ka samu tsaro a cikin dazuzzukanka ba. Gona ta fi kusa da daji, cikin garin ma bai samu tsaron babban lantana gonakin ba. Kaga kenan, in har ba ai wannan forest marshal din ba, to a dinga dai barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane. Saboda wannan forest marshal din, jami'an tsaron nan na cikin dazuzzuka su ne za su ba wa dajin tsaro a samu control akan dajin, ya zama a ce gwamnati tana da control akan dazuzzukanta, ta san me yake tafiya a dazuzzukan, ta san wa yake ciki, me ake aikatawa. Kashi 85 cikin laifukan da ake aikatawa kamar irin suke da nafin su terrorism su sauran human trafficking da ake yi a daji, ake shirya su a daji, ake aikata daji ake komawa. To idan aka yi wannan forest marshal din, an samarwa daji tsaro, an samarwa gonaki tsaro, an samarwa ƙauye tsaro, an samarwa birni tsaro, an kuma samu tsaro a gidaje.
Detective Awal Bala kenan kwararre akan harkokin tsaro. To amma kuma da Hassan Garba guda cikin ƴan gwagwarmaya a Najeriya, na ganin kamfanonin wayar tarho na da rawar takawa wajen kwato haƙƙin tsaron ƴan ƙasa, musamman la'akari da cewa mace garin na amfani da wayar tarho ne wajen karɓar kuɗin fansa bayan sun sace mutane.
Na san lokacin da an sace waya suke amfani da sim card din su yi tracing inda wayan take. To menene zai sa ba za su yi kokari su yi tracing mutanen da suke wannan abun a ko ina suke ba? Dama communicating din dole ne zai kasance ko da gulo ko da MTN ko da Airtel ko da Etisalat shine abin da ni gaba ɗaya nake gani laifi ne akan su wanda ba su da niyyar su gyara har yau ba wani mutum ɗaya da ya fitowa yayi magana akai ko daga cikin su ko daga cikin mutane
bayan batun kamfanonin wayar tarho akan haƙƙin tsaron ƴan ƙasa zamu ji yadda matasan arewacin Najeriya ke korafi kan gazawar hukumomi a yankin kudancin ƙasar wajen kare haƙƙin ƴan arewa mazauna can da kuma fashin baki kan ƴancin da dokoki da shari'a suka samar ta wannan fuska a dakace mu
mulkin kai ba san kai ne ba ba ni ke kafa a ci dadi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more
madalla matasa a yankin arewacin Najeriya na ci gaba da jan hankalin mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki musamman a yankin kudancin kasar kan bukatar yin abin da ya kamata wajen kare haƙƙin tsaro ga ƴan arewa mazauna kudanci kamar Aliyu Dorayi shine shugaban kungiyar rajin shugabanci na gari ta Voice for Credible Leadership a Najeriya
mutanen mu da suke kasuwanci da suke zama a can ha kawai ana daukan nauyin wasu tsirarun mutane suke yin duk wayannan kashe-kashen da taba mana mutane da sunan dan arewa ko bahaushe ko kuma bambancin yare a daidai lokacin da suke zauna a arewa a jihohin mu lafiya babu harara babu tsangwama amma mu a can ba damun mu irin rayuwar da suke arewa
kana maganar ƴan arewa da suke kudanci kamar akwai yani na tauye musu haƙƙi da kundin tsarin mulki ba su ne su zauna inda suke so
yawa damun magana kundin tsarin mulki a rubuce ne ni zan iya cewa ba wani ɗan arewa da yake da ƴanci a kudu amma su suna zauna arewa suna da abin da suke so
su mutanen kudu mazauna arewa baka ganin kamar akwai rawar da su taka
abinda mutanen kudu mazauna arewa ya kamata su taka su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da mutanen su a nan lafiya cikin aminci da kasuwancin su da gidajen su da iyalan su ba abin da yake damun su amma mu kuma namu na can ba su da wayannan amincin
kamar yadda kowa ya sani ƴancin bil'adama baya tabbata sai da cikakken tsaron lafiya da dukiyar ƴan ƙasa kuma dokokin Najeriya da na nahiyar Afirka sun ba da kulawa ta musamman ga wannan al'amari Dr. Nasir Adamu Aliyu SAN ya yi tsokaci akan haka
wato akwai abin da kira African Charter on Human and People's Rights mana wato kundin kare haƙƙin ɗan adam na al'umma na Afirka a 1982 kasashe suka ce to ta fara aiki yanzu in Afirka ita wannan kundin haƙƙin ɗan adam na Afirka daban hir kota a duniya dalili shine kasan mu muke da haƙƙa ta communal wato al'umma misali shi isa muke da African Charter on Human and People's Rights now abin da aka ce human wato haƙƙin ɗan adam da kuma jama'a ta saba da kowace kundin kare haƙƙin ɗan adam duniya domin ba inda ake gane ake bada haƙƙin al'umma a dukule sai a Afirka to ka sani Najeriya ita ma ta sa hannu a wannan to ita kuma ta kuma tsarin mulkin Najeriya fadi shi misali ɗan Najeriya wanda aka ce haƙƙin sa ka duba kaman ita Charter Africa haƙƙin kariya na tsaro ga mutum ya hada da haddar right food security mana haƙƙi na samar da abincin da mutum zai ci
Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lawyer ta SAN lawyer mai zaman kansa a Najeriya kuma shine cikamakin shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu
Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaza
yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura
To madalla gaida Muhammad yanzu kuma ga Sule Mumuni bar ma dauke da sharhin jaridun Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Venement wacce ta ruwaito cewa hukumomin kasar Cote d'Ivoire sun koro wasu 'yan Nijar kimanin 600 dake sana'ar bara. Waɗannan mabarata galibin su mata da yara ƙanana sun dawo gida ne a ƙarƙashin wani tsarin haɗin gwiwar gwamnatocin ƙasashen biyu a ci gaba da ɗaukar matakan murƙushe wannan ɗabi'a. Jere ta ce wannan ba shine karin farko da ake koro mabarata 'yan Nijar daga ƙasashen waje ba. Misalin wasu 'yan ciranin da aka ta soƙayar su bayan da suka bige da sana'ar bara a Algeria da Jamhuriyar Benin. Jaridar IRM4 ta ce shugaban gwamnatin rukun kwaryar Chadi General Muhammad Idris Debi ya ziyarci sojojinsa da ke da sansani a garin Tera na Jamhuriyar Nijar. Karan farko kenan bayan da ya tsare kujerar shugabancin ƙasa sakamakon rasuwar mahaifinsa a watan da ya shige. Jere ta ce a yayin wannan ziyara General Muhammad ya fara ne da tantaunawa da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa da ke birnin Yamai. Kasancewarsa mai alhakin samar da hanyoyin warware takaddamar da ke tsakanin sabuwar gwamnatin ta Chadi da 'yan tawayen FACT. Jaridar La Nation na cewa jam'iyyar Model Mana ta karɓi mulki a dukkan gundumomi biyar na birnin Yamai, abinda ya baiwa babbar jam'iyyar ta Hamayya damar tsare kujerar shugabancin majalisar wakilan da'irar gaba ɗaya. Jirar ta ce wannan babban koma baya ne ga jam'iyyun da ke mulkin ƙasa idan aka yi la'akari da makudan kuɗaɗen da gwamnatin PNDS tarayya ta kashe don gudanar da manyan ayyukan gine-gine a zamanin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu da nufin samun karɓuwa a wajen al'ummar Yamai babban birni. Makarƙare da jaridar Lanketer wacce ta bayyana cewa wasu gogaggun 'yan siyasa sun fara gargaɗin shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum akan hanyoyin da ya kamata ya bi don gudanar da mulki na gari a ƙasar fiye da yadda al'amura suka wakana a lokacin gwamnatocin da suka shuɗe. Jaridar ta ambato wani tsohon ɗan siyasa wanda ya gajiya ya ga yau Sanusi Tambari Jaku yana cewa idan Bazoum yana son cika alƙawalin da ya ɗauka wajibi ne ya zaɓa tsakanin farantawa wasu tsirarin mutane da a ɗaya gefe ɗaukan matakan inganta sha'anin mulkin ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, kafin mu rufe wannan shirin ga nasihar malamai albarkacin wannan wata na Ramadana.
Ni ne Malam Bashir na Baba, ina daga cikin limammai na da makaram. Ita zakkal kono mai risala yana cewa sunnatun wajibatu sunna ce mai ƙarfi, saboda Imamu Malik ya zo da maganar ta a cikin Muwatta hadisin Abdullahi ibn Umar yake cewa farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta mana zakkal kunu sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin anil abd, ana hudda zakkal kunu sa'i, in an ce sa'i ma'ana tiya, sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir na dawa da shinkafa da gero, to da shi ne ake hudda zakkal kunu sa'i ga kowane mutum. Kuma sa'i shi ne arba'atu amdajin muddu hudu. Muddun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, shi wannan muddu yana awan ridilin wasu lusurilin kilo guda da sulusin kilo, ko kuma a inda babu sa'in babu amdadi din babu kilo, ana auna muddin da hafana, ma'ana arba'atu hafanatin, hafana hudu ma'ana tafi hudu. Ita wannan zakkal kunu an yi umarni an tuwaddiya kabla kurujin nasi ila idi, abada ta kafin hutal mutane zuwa idi, kafin a huta idi a hudda ta. A takaice wanda kake cidawa ka hudda mishi, aka ce dukkan wanda aka dora maka cida shi, matalka ce, ɗiyanka ne, bayinka ne, ɗan uwanka ne wanda suke ƙanana kana cida su, hatta da bayi bawa mamluki bawan da kake mulki, kai zaka hudda mishi zakka. Wayanda ake bai kuma lil fuqara wal masakini, fakirai da miskinai, su ake baiwa zakkal kono. Allah ya sa muna da babban rabo a cikin ta, kuma wannan ibada da muka yi ta wannan azumi, Allah ya sa mun zama daga cikin yantattu wanda Allah yake yantawa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan Ocean Murya Amurka dake Benin ya mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan Benin ya mai.